Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma shi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fuji.
Jama'a kamar da kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta a aikin jarida.
Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A dan haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da baki a teburin namu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su.
Rayuwar mace a ko'ina take yana cike ne da kalubale masu sauki da kuma masu zafi. Mata da yawa sun shiga gwagwarmayar bada gudunmawar su wajen bunƙasa al'ummar su ta hanyar shiga ayyuka har da irin waɗanda maza ne suka yi katutu a ciki. Alal misali akwai aikin jarida. Mace 'yar jarida mai aure ko mara aure na fuskantar kalubale waɗanda masu sauraro ba lalle ne su fahimta ko kuma su sani ba. To ya rayuwar 'yar jarida yake matar aure ko kuma mara aure? A gida, a wurin aiki, ko kuma a wurin gwagwarmayar neman muku labarai. Kuma wani kallo ne kuke wa 'yan jaridan? Wai shin menene daɗi ko kuma aka san sa a cikin wannan aikin? Waɗannan da ma wasu tambayoyin za su fito a cikin tattaunawa da muka yi da mata 'yan jarida a Najeriya da Nijar tare da abokiyar aiki ta Tamar Abari daga Nijar. Mu shiga cikin ajin yau da gobe.
Yau za mu tattauna ne akan ayyukan mata da matasa 'yan jarida. Shin mace 'yar jarida a rayuwarta yake menene kalubale da kuma gwagwarmaya da take fuskanta? Cikin ajin namu a yau muna tare da Dr. Haratu Ahmad Aliyu da kuma Rabi Armayau. Barkan ku da zuwa 'yan jarida.
Barkan mu ka da
yau da za ta ci gida. 'Yan jarida yau za su faye cewa masu saurari al'amuran da ke faruwa a rayuwar su, gwagwarmaya da kuma irin gudunmawar da suke badawa wurin gina al'umma. To kamar yadda ne na fara gabatarwa, wai ya aikin jarida yake ne? Wurin fara da Haratu Ahmad Aliyu, wadda ta kasance ita shugaba ne kuma ta rike mukamai a bangaren aikin jarida da kuma shugabancin 'yan jaridu a kasar. Malama da Haratu Ahmad Aliyu, barka da shigowa.
To barka ka dai.
To ya aikin jarida yake? Na san an fara tun ana da kankancin shekaru a cikin kuruciya aka fara wannan aiki, kuma ya yazo miki musamman lokacin da ayyuka irin na mata bai zama abu karɓaɓɓe ba, kuma karatun ma ba wani runguma sai kai a lokacin ba, amma ko fara kuna ta gwagwarmaya?
To alhamdulillah, kamar yadda kika ce, aikin jarida aiki ne wanda yana da kyau kuma yana da daɗi ga kuma farin jini. Na fara aikin jarida tun 1990. Na zo ina cikin wannan aiki ba sashin da bana tabawa sai banda sashin labaru indai aka ce hada shiri ne gabatarwa wannan nayi shi to mu muke wato controlling din kusan dukkan na'urorin da ke wurin inda ke ne a aiki a ranar ko a lokacin to duk wani na'ura a wurin ke ne zaki kike da hurumin tattaba duk wani na'ura
dan na fahimce ki kusan za a ce dai shi dan jarida musamman wanda suke wannan bangaren na shirye-shirye kenan zai zama wani karamin dan injiniya kenan dai
haka
komai da ruwanka ne dan jarida
komai da ruwanka ne karfe 3 na tashi da asuba kuma nayi aure na fara haihuwa zan tashi in na san ina aikin safe ni zan bude tasha ina tashi kafin karfe 3 ma zuwa uku da wani abu na gama shiri na yi mai yarinya na wanka lokacin ya fara haihuwa kenan
wato su ma yare suna can suna bacci ko kuma suna nake ta musu shirye-shirye yanda za a yi suna bude gidan rediyo su ji
in na gama komai da komai zaki ji wajen karfe 3 da wani abu zuwa 4 zaki ji ana ping 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 a kofar gida
asuban fari
saboda ni zan bude tasha idan ni ne ke aikin safe nayi girki na na safe da mai gida na zai ci na gyara daki na saboda in na da bana son zan yi wani aiki na gaji to haka muka yi wannan tafiya ina bada wannan tarihi saboda ita mace za a dinga ganin a'a ai aikin jarida ma bai dace da ita ba
kake da jarida kamar a ce filin maza ne
yawa sai a ce filin maza ne filin daga ne kuma duk ban daina aiki na ba zan yi aiki daga safe har zuwa dare a lokacin aiki tukuru ne ake yi so kin ga lokutan kana aikin gidan mijinka kana aikin gidan office kuma mijinka yana son ka bashi daidai hurumin shi da ya kamata gurin aiki yana son a basu daidai hurumin su da ya kamata
ya iyali
to haka muka yi ta kokari a lokacin ne ta kokari inga cewa ba wanda yake dari bisa dari amma nayi bada nawa kokarin nayi na gudunmuwa
an ce wai dan sanda abokin kowa ina ganin kamar a ce wannan taken ma ai dan jarida ya kamata a ce abokin kowa yana bangaren aikin yan sandan yana abota da likitoci yana abota da yan gari an ta masu laifi ma na lokaci dan sai ya bi ta bangaren su ya jiyo labarin me yake faruwa in ana yaki ma na kanga yan jarida a tsakiya ana zuba goma bai can gefe na harbowa wancan ma na harbowa ma dan jarida yana tsakiya ya sai da ransa sai ya samu ma jama'a bayanin me yake faruwa a gari dan su fahimci me ake ciki haka harkar gwamnati shike shiga tsakanin jama'a da gwamnati da sauransu malama rabi matsayin ki da ke yanzu kuke tasowa a aikin jarida wani irin kalubale kika kanta a rayuwar ki na kasancewar jarida
to alhamdulillah duk da ba wai na dadi cancan a aikin jarida bane na farko dai kamar yanda ita Hajiya da Harisu ta fada aikin jarida wani aiki ne wanda zaka iya kiran shi a matsayin mai farin jini wanda zaka san jama'a za su san ka zaka yi gwagwarmaya da jama'a to kalubalen da yawanci muke fuskanta musamman yan jarida na daya yanda al'umma wasu ba zan ce duka ba wasu al'umma yanda suke kallon yar jarida musamman mace
to
suna mata kallon bata da kamun kai
to wani abun kuka yi nuna haka
yawa saboda gwagwarmaya da take musamman da maza kuma yar jarida kowace ce inda hatta san aikin ta za ta shiga duk inda aka kira ta tayi aikin jarida to kin ga wannan yana daya daga cikin abin da yasa al'umma suke kallon mace yar jarida
wato ko ina za ta iya kutsawa
dan dai ta samu aikin sannan ta fito ta fadan mu al'umma sannan na biyu akwai mazajen da su sukan ce kai ina ba mu iya auren yar jarida
kuna samu wannan kalubalen
akwai kalubalen nan da yawa saboda gani suke a yar jarida kina matsayin matata kina ma bana kishin ki za a kira ki aiki nan garin za ki bar nan garin ki je to wannan yana daya daga cikin kalubalen da mata yan jarida suke fuskanta
a kalubale kan akwai kalubale ai shi yasa na fara miki abin nan
matashi
yawa saboda ki gane
haka
a lokacin da za ce a wallahi kai ka ga dama ka batta ai in ne ba zan batta ba har a zo da asuba a dauke ta da tafi ta bude tasha kuma ta yi aiki ma wani lokaci har dare bari ga miki har kwana ma muna yi ba wai irin daga gida din nan ka shirye ma zaka zo ka kwana to amma in aiki ya kama ka a lokacin fa sai ka kwana dole ka nemi izin ka kira mijin ka ila ka gaya mishi ko da yake ni ma da yake ina kusa da gida ne zan iya rugawa in je in ce dan Allah kaza da kaza da kaza an roka
sanar ki da
na dai samu mai sauki lokaci ko ba haka ba to amma wani sai ga kaman ai kullun sai kin yi fada da mijin ki kafin ki je wannan aikin kin gane to in shi Allah ya hada ki da mai fahimta cewa wannan rayuwar ki ne abinda kike karanta kenan abinda kike so kenan kuma wannan shi aikin jarida ba ko wani abu bane aiki ne wanda ke taimaka a wayar da kan jama'a akan duk wani matsala da ya shige ma jama'a kai
wato kuma wani makaramin jihadi ne wannan
jihadi ne kamar yadda kike maganan yan sanda waye sojoji su bindiga suke dauka mu wannan biro ta takarda
da bakin ku
shine namu da bakin mu da biro da takarda yanzu ne zamu gyara al'amura mu ba masu bata bane mu masu gyarawa
wato ko da an shirya za a yi wani gagarumin yaki abinda za ku aikata ko kuma sakon da za ku ba wa jama'a zai iya kawo kwanciyar hankali kenan ya
tsare da kashiyar mutane shi yasa ai zaki gani idan ana cikin ɗakin labaru kamar newsroom kafin a fito da headline sai mutane wajen 10 sun hadu ko 8 ko 7 shin idan mun fito in muka ce kaza da kaza da kaza shin wannan zai tada hankali
ne za a ne wace jama'a za su fassara
sai an fahimce shi in abinda zai cizra jama'a ne za a ce a'a mu rubuta shi kamar haka yanda mutane za su san kuma ya kawo sauki
wato kina nufin kalma bayan kalma ma sai kun zauna an tantance an
tada nan abinda ake ce miki headline din nan to sai dai in kafa
wannan kanin labarin
kanin labarin sai dai in dama ita kafar yada labaran ta fito ne don ta hada husuma ko ta tada hankali amma duk abinda zai kawo kwanciyar hankali shi mu yan jarida muke ne abinda muke so shine mu gano bakin zaran jama'a suna neman kawai wayar da kai ne fadakarwa wayar da kai sai kuma nishadantarwa a harkar jarida kamar kowane hukuma ko wanda shi ya karanta jaridan kuma yana da dan experience a maganar health in an zo za a ce a kai ne correspondent na kula da lafiya ko kuma a hada ka da hukumar kula da lafiya saboda ka karanta abin da ake nufi akwai wani ya karanta journalism din ne yana da dan experience a education a ilimi kenan sai a ce mishi okay kai ne zaka je hukumar ilimi ko kuma wata cibiya akan maganar ilimi saboda kana da fasaha da ilimi da zaka iya dauko labari akwai turanci
kalmomi
da ya jibanci wannan abin
daga kan fasaha
yawa eh
ki ce mun da shi dan jarida kamar dai na jani dadi goma
haka magana
inda aka buga akwai shi a wurin
akwai ba inda ba to ni ma zan kara wani abu akan kalubale kadan daga cikin kalubalen da dan jarida yake fuskanta
kashe
ko ana yaki ko wani tashin hankali za ta iya kutsawa ta je ta nemo ainihin labarin me yake ciki ya akai kamar yanda ta ji dara ta faɗa in ka shigo ba wai kai tsaye abinda na dauko shi zan karanta ba sai an tace an bi diddigi ya kamata a gaya ma al'umma a bi kamata a gaya ma al'umma ba sannan wani kalubale kuma akwai program kala kala akwai wanda yau shi ya shirye akwai wanda za a zauna ai recording shi wannan sai an je an tace akwai kuma live wanda kai tsaye za ka zauna kana yin shi wanda za a saki layin waya wani ma zai kira ka ya gaya maka magana da ya ga dama
a lokacin kuma
ana lokacin
ka taushe ko karama
a'a ai a matsayin ka na dan jarida dole sai ka koyi hakuri ka koyi mu'amala da mutane kala kala wannan yana daya daga cikin aikin dan jarida
tarbiyyar da aka ba
dan tarbiyyar da aka ba mu domin kana yi wani ma zai kira ka ya gaya maka magana da ya ga dama ba tare da ya tace ta ba ya tauna to a nan ne za ka so kai kai hakuri a matsayin ka na dan jarida ka danne sannan kuma ka san amsar da ya cancanta ka bashi mutum mu dai ana maganar mata ne kin ga mutane suna kallon mu kamar mu we are wayward
wato dai kamar ba ku da kaman kai kenan
kace muke
kai ita jarida mace to shi ne mazan ba
mu da kallon amma eh to kin san da yake mace dama yawanci su an ce ta fita je ta nemi ilimi ko ba ta da ilimi mijin ta ya sa ta ya zama to ku shi ne malamin ta ya kuma neman mata ilimi saboda ta zama to uwa ta gari ga ƴaƴan shi to amma al'umma sai suna kallon mu kamar mu irin ma mu sakakku ne ba mu da ya za a ce ki je aiki tun safe a ce sai dare zaki dawo ya za a ce ki ma tafi yanzu daga nan wannan garin ki tafi ki je ki kwana biyar a wani gari kin bar mijinki
kina nemo labarai
ne da zai nemo labarai ko kuma yanzu zan ce na yi bukin wani dan majalisa ko wani dan wani wane ne ko wani waye musamman ko wani ina neman wani bayani a wurin shi to zai ce a ina Lagos ne amma in na shigo Kaduna same na a hotel kaza wani na kallon ki
a wannan
wurin sai ce shikenan kin shiga kin wani abu kin fito ni ba damu na yanzu na rike bai damu na saboda
sai ki san yanda aikin ke ke kuma san mutanen
mu yawa kuma Allah shi ya san zuciyar kowa idan zaka yi wani abu a cikin gidanka ma ba zaka iya yi ba sai ka je wani hotel to irin kallon da ake mana kenan
kama ko ni abu da ila nake tunanin ko shi ake hange kasancewar ku jajirtattu ne masu da kakkiyar zuciya da ba ku da tsoro za ku iya fadan abu ku fuskantar jama'a ku fada musu gaskiyar abin da yake faruwa ba tsoro ba shayi kina dai daga cikin abin da kin san mutanen mu da ba sa san a ce mace tana da ta samu wannan karfin gwiwa da kwarin gwiwa iya fuskantar abu ta fada kina shine idan yau muku bakin jinin ku
wannan abin da maza suke cewa wai what a man can do a woman can do better wasu maza ba sa san haka
wai na ba su tsoro kenan
to ai mun kullu ina kara da yarma maza duk inda na samu kafa ina fadi har abada ba za mu taba zama iri daya da ku ba
kowa an yi mishi
hali ya riga ya sa kuna gaba da mu muna daraja ku muna ba ku wannan respect din
to ku wanda da hankalin sa kawai
ba mu taba zama irin ku ba mu abinda muke so kawai ku ba mu dama mu ma dan namu dan kokarin mu ba da namu gudunmuwa idan matarka aiki jarida take yi ka taimake ta wata kila ba ma wata kila ba duk wata mace a duniya ko mun karatun da iyayenta suka yi wani waye-waye in ta tashi mijinta take kallo da iyalinta to in ka taimake ta ka ba ta dama duk matakin da ta tafi ta je ta dawo a kullun za ta ce mijina ne na gode to amma abin da wasu mazan suke tsoro shi ne kada ta wuce shi ko kuma tana kutsawa cikin maza za a zo a ita zuga shi ai matarka tana zuwa wuri kaza mun ga matarka a wuri kaza in kana da karamin kokonwa sai ka dauka nan da nan sai ka ga auren wani da yawa shi yake tsinka aure sai ki ga an rabu
to zuwa mu dubi ga irin gudunmawar da ku mata ƴan jarida kuke bayarwa wurin gina al'umma tunda ai mun ce aiki ne wanda yake kamar na taimako kuna taba kiwon lafiya kuna taba maganar tsaro maganar ilimi kai maganar ma yanda za a yi zamantakewa mai kyau da gyara al'umma akwai kafafe da yawa da suke shirye-shirye ma wanda zaka iya kira kai tsaye don kai tambaya akan abin da ya shige maka gaba a game da addinin ka ne ko zamantakewa ne da sauransu to ina ganin kaman gudunmawa ne kuke bada amma a ta bangaren ku ne za ku kara game da gudunmawa da kuke bada wurin gina al'umma
to gaskiya maganan bada gudunmawa ana bada gudunmawa musamman ga irin shirye-shiryen da muke yi
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma Niger tare da Tamar Abari domin jin irin kalubalen ƴan jarida mata a ƙasar.
Tabakar aiki Tamar Abari daga Jamhuriyar Niger ta yi tattaunawar jin ra'ayoyi daga wurin mata ƴan jarida don jin irin kalubalen da suke fuskanta a aikinsu daga Jamhuriyar Niger.
Ni dai sunana Hawwa Wali, ina aiki a gidan radio da talabijin na ƙasa wanda ake ce ma RTN. Da yarinta ta ni shiga aikin jarida. Na fara shi yau da wajen shekaru 30. Gwagwarmaya ce ba ta wasa ba. Wallahi ana yi. Tunda shi aiki ne wanda ba shawara ba yake. Sai ka zo zaka isko shi. Yanzu daga gidanka sai ka ce ka zo zaka yi aiki ka tashi lokacin da ma'aikata suke ka tafi ka dawo da mareje to sai ka zo ma sai a ce ai an yi abu kaza wuri kaza maza ku zaburo ku tai aiki ne wanda shi kun bai da mace bai da namiji shi in ka ba da kanka ko dole kai ka fito da gidanka karye 7 na safe ka zo wurin aiki in ka zo a ce maka ayya ai taskir za a an yi abu kaza maza a hoto kuma wanda suke nan wurin kawai haka ne wani bai da asuba zakka tai akwai inda zaku a ce muku karye 4 ku zo yanzu yi kwarai kwa yanzu a ce ana wani konkur na gudu haka na garda ko na gendarma ko na abu ko kuma za a ce wani mission dashi mai nisa ta sai mu fito kare hu to gaskiya mumini ta samu matsaloli kuma gaskiya an wuce yanzu da wannan matsayi tunda shi in dai kun zauna a sasanta a tsakanin mutum ya arme ka da aikin ka ya yarda zaka yi a samu ƴan matsaloli tunda yanzu kana ban nuno ka tafi ka bar yaro ka ce na tafi in je in zo ka tafi baka dawo ba sai ka kai magarba gaskiya ana samun kalubale sosai ma ka dauki misali a ce kana da kishiya yau aikin ka ne ka tafi tana tsimi ka zo ka mata to ka shilla ka tafi wani wuri ka yi kira ka ce bakkana to kin gani in ita in shi miji ya ra kin ga ita da yanta ai ba sun yarda alhamdulillah gaskiya Aisha dai gogwarmaya Allah dai ya kara ruhu asiri kuma kin san aiki yanzu ka tafi ka zo karfe 1 na dare ko karfe 2 wallahi mun sha zawwa da asa a ganka kana kwankwasa kowa karfe 2 na dare karfe 3 gaskiya ana an sha samun matsaloli sai dai kawai dake shi wanda yake tare da kin ya sai to da sauki balantana ma mu yanzu gaskiya lokacin salula kamar da mu aka yi da kamar da mu tunda da lokacin da babu salula kawai jan ka zai a sai da kai lokacin da aka mai doka to dan mata mai yanzu da akwai wannan salula zaka buga ka ce gashi nan an yi abu kaza wuri kaza an ce maza maza mutai zama dai to ai dai in Allah ya mai don wallahi akwai wata mission da muka ta yi wajen mata mai muka yi magariya muka yi mata mai bu mu dawo ba garin nan to a ka'idar tahiyyar da muka yi ta akai kwana zai kuma ni da na bar gida na da sunan kwana na ta kawai da aka je da aka yi da abin da ake wajen karfe 1 na dare kawai mutane sai ta suka yi a mata mai da nan zandar kawai a tai gida wallahi mu zo ba garin nan sai wajen karfe 3 dona mu je na shi na mu zuwa gida na ai ba aikin jarida ba kadai a kowane aiki in aka ce mace tana aiki na bariki in gari ya waye zai ta yi wanka tarafi sakon ta zo ta yi aiki to huska gari gare ta akwai wanda suke mata kikkiawan fa'inta akwai wanda suke mata mummunan zato to kin gani kuwa da irin ra'ayin shi kenan shi mutum ba a hana shi ya faɗi ra'ayin shi amma dai mutum ya faɗi alheri ko ya yi shiru
sunana Zara Bukar ni a jarida ce a sashen faransanci a gaskiya TV na zandar to alhamdulillah lokacin da na fara aikin jarida bani da aure daga bayan yi ne aure kuma bayan na yi auren gaskiya kam na ga canji sosai kaman ina nan kalubalen ya ma karu tsara lokacin shi yanda dai zaka gudanar da abubuwan da kake yi na yau da kullum yanda ya dace an gari yawa yi mutum ya kintsa bakawar gidanka haka nan kafin kake zuwa wurin aiki dole sai an kintsa an kula da mai gida kana a huto aiki shine dai gaskiya kuma yawanci gaskiya babban kalubalen da nake fuskanta shine kaman in na zo aiki da safe wani bi sai aikatari abinda aka sani a nan wajen aiki yawanci hi da rana ne za a kawo shi amma gidanci ya ce dole zan yi tu duk da ma dai mai gidana baya nan da rana amma dai ina dafa abinci ne marice shine gaskiya matsala kuma zai yiwuwa a ce in zamna dan an sani abin marice in ce a'a bana iya bazawa nan in yi aiki shi ma kuma wani laifi ne kenan dole ne na kawai sai dai na san yanda zan yi in gyara abun da yanda zai gyara ni kuma shine labaru a nan dai gaskiya babu wani kalubale tunda a nan inda muke kowa ana bashi matsayin shi babu wani zancen mace ko namiji a da dai kam gaskiya ana ganin kaman akwai shi tunda mata bai kamata sai ta yi tai ba musamman ma kaman abin da ya shafi harkar siyasa abin da ya shafi harkar wani manyan mutane irin wannan kai a ce a wannan mata ne bari a ba su history reportage wanda za su yi gari su yi da sauransu a da ne gaskiya ake wannan amma yanzu alhamdulillah kamar ni a kodayaushe ina so in ga na yi abin da wazan ma ba su yi ba saboda ni ina so ne used to nuna musu da cewa mu ma an muka yi niyya muna yin fiye da abin da suke yi musamman a harkar jarida mu ne mata mu ne muke da matsaloli da yawa mu ne wanda kaman muke shuɗuwa cikin al'umma mu yi kowa sanin abin da ke faruwa yau da kullum cikin mutane in mun ta ɗauko rahoto kawai gaskiya ni banna sawa a kaina ni mace ce ni kawai in na huto a matsayina na 'yan jarida nake aiki na nake banna fuskantar matsala harkar dai abin da ya shafi harkar huta a tiran ka sai ka nemo labaru ko wani abu banna ganin matsala a wannan fannin.
To assalamu alaikum sana barki sa kai lu 'yan jarida a sashen Hausa a nan radio da television gaskiya zanda alhamdulillah gaskiya da farko da na shiga aikin jarida kuka ce tun da lokacin da na dan wayo dai san a hankali zan hankali zai san aikin jarida ya shiga raina tana da farko yanzu dan wai a gida kamar da an so a hana ni kuma daga baya dai aka kyale ni dai na zo nake yi to ina yin aikin hankali ina ganin da ake tafiyar da shi ni ma ina dan kokartawa ina yin nawa gaskiya da farko dai na fuskanci kalubale wajen mutane 'yan unguwa a rika cewa mace da aikin jarida wanda akwai tarurruka da maza suke a cikin tana shiga cikin maza gaskiya da farko wannan abin ya so samu na rai ya dan sama da ya sani in kwasa wannan aiki daga baya kuma na lura cewa mutum yana so ya wannan dole ya jajirce kuma ya toshe kunnuwan shi tunda shi dan adam ba iya mishi duk abin da kai a wurin shi wani ya dauka kai daidai mu dauka ba kai daidai ba haka dai na dage na ci gaba alhamdulillah yanzu gashi ina ganin kaina aikin jarida ko ina na iya shiga in yi shi akwai mutane sosai da yawa da suke daukan mace ɗan jarida akan wata ɗan iska haka tunda abin da suke sa yake samu su akai suna hudu hakan saboda ko ayyuka da za a samu mace ta ɗan yi bulaguro haka misali wani formation ko wani aiki da za a ɗan zuwa horo ko kuma wani aiki da za a ɗan ta yi wani gari haka ko wani ƙauye to mutane su rika jin cewa wannan kamar ya bata dama da lasisi ne ta yi abin da ta ga dama su kuma mutane abin da suke min cewa mace tana gaban iyayenta ma an ta ga dama yin abin da ta ga dama sai ta yi shi mutum in ya samu tarbiyya tun daga gida duk inda ya shiga babu ta yanda za a yi wannan tarbiyya tashi ta lalace nan saba dan zuwa ƙauyuka daban-daban da suke nan kusa da mu wurin wannan ayyuka haka musamman ma mu ta dan yi mu ta wani reportage haka ko wani harkar aikin siyasa an ya tashi muna dan shiga ƴan ƙauyuka muna yi kuma akwai horo ma gaskiya anan dai alhamdulillah mun fuskantar wannan matsala ta cewa kai kana matsayin kiyama ce so suna matsayin maza su rika nuna bambanci ko wani kalubale kuma rika ma wata tsanguma gaskiya mu dai anan tsakaninmu da mu da mazan alhamdulillah ba wanda zai nuna haka nan ana daukan kowa kawai a matsayin shi shi ma'aikaci ne ba a duba wani bangaren jinciya wannan mutum wannan ne saboda ko jari farti sun ma su ai kamar rarraba aiki ba a ce a wannan ya kamata a ba mace wannan ya kamata a ba namiji
sunana madam usman ai jarida ce a nan radio amfani Niger eh to alhamdulillah masha Allah lalle shi wannan aiki mun sa kai ne kai niya kuma ya kasance shi ne kaddararka saboda bayo wani sama da shekaru kusan 20 har da wani abu sai nike wannan aiki na ɗan jarida kuma na san yanda nike yi tun ban ni gida har ya kai ina da gida akwai lokacin da nake kebe su kwata-kwata wannan ne na aiki ne kin ga misali ina da yara suna zuwa lakwal kuma ina da mai gida akasari ma lokacin lakwal lokacin makaranta kafin in mutu na ida abinci na ranar karfe 9 na kammala na sa a cikin kula na aji wanda kowa in ya sako ya san inda zai dauka ya ce to idan nazo kuma nan zan nutsu mai da hankali na gurin aiki na duk tsawon adadin aiki na bakin da karfe 2 na kare kin gani in na ida kuma na sauka shi ke na sai in koma gida na a can ne kuma zan ci gaba da kula da tarbiyyar iyana da mishina gaskiya kalubale yana fuskantar shi fiye da yanda ba a san muhani musamman ma da farko muna fuskantar kalubale tare da abokan aikin namu ma na kan kanmu maza tunda gani suke mu mata ban mu iyawa to tun suna ganin ban mu iya har ya kai lokacin da suka sa mana ido suka gani lalle mun ba da kai zamu sannan ina fuskantar kalubale da dama amma a wajen gidana ne tare da mai gidana tunda wani bi yakan nuna cewa na hiba aiki na mahimmanci da kula da shi idan muka take fagen aiki ma musamman ma ni mu labarai na ma muna fuskantar kalubale tun da mutane akwai wanda idan ka je suka ga ke mace ce ba daukan ki a bakin komai akan miki zure wani bai a baki tsoro dan a tsora taki ki karaya ki fasa dauka to duka wannan yana daga cikin irin kalubalen da muke fuskanta sannan kuma ana mana kallon kamar mu ɗan jaridu ba masu kamun kai bane gaskiya akwai masu kamun kai da dama kuma mace tana iya yin shi inda namiji zai iya yin shi tunda in ga miki kamar inda namiji zai je shiga ya dauko labaru wala mace tana iya zuwa ta dauko labaru namiji wanda za a dauke shi a tai daji da shi kwanaki nawa haka zalika ake daukan mu mata a tai da mu mu kwanaki nawa sai dai kamar yanda na faɗi kame kai tsare mutuncin kanki wanda ke da kanki idan kika yi kin san kin tsare mutuncin kanki gurin Allah da ba kanki daraja wanda wasu ba za su nuna ba ma sha'awar su miki wani batun banza.
To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da Tatiya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Jolly Love Expression da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Don't want someone to know what I'm into. sharewa.